America, a Washington, D.C. Sauraro assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna
to Amina ai sai mu ce alhamdulillah ganin cewa Allah ya kawo mu wannan rana ta litinin wadda take ta farko a cikin wannan shekara ta 2020 wadda kuma ta daidai da ranar 6 ga wannan wata na Janairu a duk wannan rana ta litinin shirin namu na yau da gobe kan tattauna ne akan zamantakewa da mu'amala wanda a yau zamu sake duba zancen na daukar haƙi musamman a zamantakewa na aure
sama tan kiga ta fita taje tana nema sai kaga kuma wani lokaci a samu wasu mazan kuma su ba su taimaka ba su zo suna cewa ai dan mijinta baya nan ta fita su ba su san dawaniyan da take fama da shi a gida ba miji baya nan
jama'a kamar yadda kuka ji a wannan kusuran muna tafa da karin bayani
ai kuma duk da haka dai Malam Hafiz a wannan zango da muke ciki yanzu abokiyar aikin mu Aisha Mazu ta tattaro muna wasu ra'ayoyin jama'a dangane da wannan maudu'in namu na yau
sannan kuma wato muna tafa da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook
to za kuma mu tattauna akan wasu batutuwa da dama da suka da muke sa ran zamu kawo muku su a nan gaba a cikin shirye-shiryen namu
sai ku kasance tare da mu domin jin wannan cikin shirin yau da gobe
to ina ganin Amina kamata ya kamun mu ainihin zurfafa cikin wannan shirin namu mu fara duba ra'ayoyin masu saurare da suka aika mana a shafin mu na zumunta na Facebook inda muka ainihin tambaye ku cewar shin namiji na da haƙƙin ya ci gaba da daukar dawainiyar iyalansa ko da kuwa a ce mai ɗakin tasa tana da sana'a ko ko tana aikin gwamnati ko wani aiki na daban to ga
lalle kam Yusuf to amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ta ce yau da gobe ni dai ina da sana'ar yi kuma ina da jari na iya gurgudu amma hakan bai hana mijina Ado Salati goma ga Annabi Rijau daukar nauyi na ba tunda dai shi Allah ya dora wa dawainiyar daukar dukkan hakoki na
to kin jina ta kenan ita kuma to gashi Muhammad direban Murba ko Murba Mashiyo to Allah ya sa dai sunan na faɗe shi daidai yace eh mana sosai ko yau da gobe zaka ci gaba da daukar haƙoƙinta da kulawa da ita ba ko don komai ba ko don ma ka guje mare ni a wajenta
lalle kam
ka jina shi ji kuma
ne amma na ji ka bayyana wannan ra'ayin
a to ai shi ne yace ko don ka guje mare ni ma ka dauki nauyin matattaka
to ni kuma ina da amsar Muhammad Sani Darazau yace tabbas yau da gobe haƙiƙa ciyarwa da tufatarwa suna kan namiji yayi wa matarsa koda kuwa ta fi shi arziki
to sai kuma amsar Ilyas Abubakar Potiskum yace kware kuwa domin ai wajibin sa ne dama ya kula da ita koda kuwa ta fi shi hali
to lalle ka ji shi kuma nashi to shi kuma Muhammad Ahmad Usmar tangar makiri cewa yayi kware kuwa dole ya kula da ita domin addini ma ya wajabta mishi kula da ita komai wadatar nata
okay to gaskiya ne to shi kuwa Hassan Talba George Potiskum yace a gaskiya namiji ba shi da haƙƙin kula da matarsa in har tana aiki saboda in har albashinta yafi nashi shi ba za ta saurare shi ba to
kaji shi go shi yana ganin wata yan ta bi shi kudi kenan
waye haƙin ba shine ba za ta saurare shi ba haƙin sa ba za ta be kamata like
ta bi umarnin shi to kaga dai an koma ma shi wancan na daya na dazun wanda na karanta wanda yace shi dan ya guje ma reni shi kuma to kaga an samu bambancin ra'ayi
lalle ka
to sai kuma Adamu Baba wanda ya rubuto ya ce wata sabuwa inji ƴan caca yau da gobe a haƙƙin namiji ne kula da matarsa komi arzikinta wannan faɗi ne na Ubangiji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ɗauki haƙƙin nata
to sai kuma amsar Murtala babbakan giwa inda ya ce a zahirin gaskiya wannan nauyi ne da ya rataya a wuyan ɗa namiji duk arzikin matarsa sai dai abinda matar ta aiwatar a san ranta
to shi kuma Ibrahim Zakari ya ce tabbas ko me take da shi ko me ta zama a rayuwa shine dai mijinta kuma hakika da shari'a ta ɗora masa yana nan a kansa
to kaga an samu duk waɗannan da suke faɗi barka ji shi kuma Harun ibni Muktar cewa yi a gaskiya haƙƙin kula da mace na kan mijinta komi kuɗinta sai dai ya kamata mata masu hannu da shuni su san cewar aure dai ya ta aure dai tarayya ce kuma cuɗanye ne in cuɗanye ka don haka ya kamata su dinga tallafawa mazajensu hakan kan iya inganta zamantakewarsu
to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau wacce ta fito daga wurin Hamza Musa inda ya ce salam yau da gobe ikon Allah tabbas mata ko da ta fi Dangote ko kuma Bill Gates kuɗi ne to da ya
wato koda dai tafi su kudi da dawainiyarta na kan mijin yana kan mijin
ya kamata ya kyautata masa sai dai idan ita ta kyautata masa
to lalle watan koda Dangote
to mun gode sai ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga abokiyar aikinmu Aisha Mu'azu inda ta tattauna mana da jama'a akan wannan maudu'in namu na yau.
Sunana Maryam Isa.
Maryam, menene ra'ayinki game da cewa maza suna gujewa ɗaukar nauyin gidajen?
A gaskiya zan iya cewa akwai matsalar rashin aiki a ƙasa saboda musamman yanzu security issue da muna samun matsala sosai. Babu aiki a ƙasa, zaka ga namiji ya fita nema, to idan bai samu ba, babu yanda zai ya dawo gida. Ga ya bar mata da yara a gida. Ba za su iya su je makaranta ba, wata rana abinci da za su ci ma sai ya gagare su kuma ita matan kiga ta fita ta je tana nema sai kaga kuma wani lokaci a samu wasu mazan kuma su ba su taimaka ba su zo suna cewa ai dan mijinta baya nan ta fita su ba su san dawainiyar da take fama da shi a gida ba miji baya nan ko za ku kuɗe ku taimaka ba gwamnati ba ta taimaka ba ya kaga yara a layi suna ta roko ba makaranta to waɗannan abubuwan shi yake fama na matsala gaskiya amma ni ina ga a gaskiya asalin abin da yake sa yawancin maza suke barin gidaje su bar matan su da yaya rashin aiki
amma akwai wasu mazan zaki ga suna aiki aikin san shi nauyi na gida namiji ne aka bashi haƙƙin
ɗauka
kuma duk kankancin abin da kake
samu
sai ka kokarta iya wannan sai ka koda ta iyalinka da shi amma wasu mazan ba sa yin haka sai su bar matar ita ta rika wata tana aiki wata ba ta aiki da ɗan sana'a sai a bar ta da nauyi wasu ma an ce har kuɗin haya
sosai muna samu irin waɗannan sosai ga musamman a matasan mu na yanzu gaskiya suna da wannan damuwa dan zaka ji mata yawa idan suka taru suna dawaini ya kiga wannan tana ta fama da ce miki yaran nan kaya ita ne ko gonjo ta samu yaran su saka a jikinsu baban su baya kula su ko ya samu ma baba su yake ya ishe su ba abinci ne na kirki ba gaskiya a wannan lokacin da muke ciki mata da yawa suna fama mazan yawancin abin da yake sa su ban san ko abokane ne ko rayuwa ne ta canja musu ba amma gaskiya these days wannan lokaci da muke ciki matasa da yawa kuma ana yawan samuwa a matasan mu sai kiga ba sa daukan dawainiyan gidansu
amma wai sun ce wai tun farko ake yin abin wai sai ka namiji ya ce wa mace dan har kin amince ki dauki nauyi na da nauyin gida zan aure ki to wai mata ne suka yi yawa su kuma matan suna so su samu matsuguni sai su amince su je su yi haka
to gaskiya ni kan ai nawa
fahimta duk inda aka samu nasasiyar mace dole ne ko ba dade ko ba jima zaki samu namiji na gari dan ni kan namiji ba zai zo ya ce min zai aure ni ni in dauki dawainiya in yarda ba saboda kin ga wannan idan na shiga ni na sa kaina matsala saboda mun yi da yarjejeniya da so ko ya tafi ya bani ni na sa kaina matsala gaskiya amma ana samuwa
to ina mafita
to mafita shine muna kiran gwamnati da taimaka sannan kuma there are some of irin kaman za a iya ayi program ko a ilimantar ko malaman addini gaba daya suna taimakawa suna musu wa'azi cewa irin abin da suke bashi da amfani saboda zaman wa duniya gaba daya muna neman lahira ba wai a duniya kawai zai kare ba kuma da wainiya din nan duka addini sun saka ya kamata kana da iyali ka dauki na wainiyar
ko zaka ga mana sunan ka
sunana Esla Anthony Alau
menene ra'ayinka game da cewa maza a zamanin yanzu suna gujewa daukan nauyin iyalansu
wayansu zan ce rashin karfi ne ko me zan ga yawa rashin isheshen kudi
amma an mutun yayi aure sai ya bari matar ita sai ta da wainiya
to in Allah ya haura mata ya fi namiji zan dole ta daukan nauyin
ka ce min fa haka kake yi
no ni bai aure mako ba da sha amma nayi ina son yin daukan nauyin gidana
to amma Esla kaga akwai wayansu mazan suna aiki suna samu amma sai su bar wa matansu nauyin gidansu wayansu ma sai su ce su ba za su aure mace ba sai in tana aiki
wancan kaman ni aure na gaskiya ban support wancan ba
Nesa.
So ni kaman ni anawa ina so ne dokin nauyin gidana. Ko ina so ma na mace ko in ta yi kudi ta gama makaranta. Certificate ta bar shi a gida kawai. Ban so ta fita wucewa.
Ko baka so ta fita?
Ta zo na gida kawai.
Nesa.
In Allah ya hura min kudin kenan. Na samu kudin zan ce da iyali na gaba daya. Zan so ta zo ta huta gida buta kawai.
To ga masu irin wannan halin fa na su bar matan su dauki dawainiyan gidan su.
Gaskiya ban support wancan ba ni.
To me ya kamata su yi?
Sai su canja. Su canja halin su.
To amma kana gani ya dace domin mace tana aiki namiji ya sake mata aiko kuma yace idan ta ce za ta yi aiki sai bar ta ta dauki nauyin gidan hatta in tana da ciki in haihuwa yazo
bai dacewa gaskiya
ne
namiji a mace namiji shine karfin gida shine mai gida shine ya kawo ta gidan shi to nauyin gidan ya kamata yana kan shi ne to abu ya kamata su canja
amma akwai wanda ka sani da yake yin haka
wanda na sani da karfin shi bai kai namijin ba ta fi shi kudi kuma tana ta dauki nauyin gidan da so rainta ne tana taimakon shi ne kawai
to kaman ni ka gani akwai wanda na sani ya fi ta karfi
gaskiya irin wannan cajanta ba
ko su ma kan fa ko wai su sun ce wai domin suna so su yi aure ne to in suka je namiji ya ce yana son su ya ce musu to amma fa ke zaki kaza sai su amince
wance kamar wancan ni anawa gandamarin su ne boya ko su nasu bune su
sunana Jonathan Sunday Kaduna
Jonathan menene ra'ayinka game da cewa maza suna gujewa daukan nauyin gida
abin da yasa maza wadansu suke guje ni kan kaman wadansu ba su je makaranta ba ba su da karfi ba mu aiki ba amma wadansu kuma business din kuma in the country din yake yanzu shi yasa waɗansu ba su da nauyin ɗauka abubuwan nan
to su matan ba a ƙasar nan suke ba
matan suna a ƙasar kin ga kaman mace yanzu akwai ni yanzu kin yi auren mai ba ki tare da mai gidanki mai bai arkanki mai gida bai sani ba yana nan yana waje yana neman abin da zai gan ko zai samu ya taimake iyali
ba kai kuma kace harka me kake
yi harka kaman waɗansu kaman yanzu ko ba ka kaman baran ba da example akwai wanda na sani mai gidan ya aure su amma tana zuwa yawon ta tada wani ne ya bata kyauta
sai ta taimake miji
ma iyalin to wannan abun this wannan responsibility ne na miji
amma kai kana gani baka gani irin wannan nata akwai kwadayi a ciki amma kaga ba laifin miji bake
ba laifin mijin ba
miji yana kokari ita kuma tana nata to me ya kamata a yi tun farko ne aka samu wannan matsalar
wannan tun farko ne maybe ta gan shi yana da kudi da so da ta zo ta bi shi kuma sai maybe abubuwa sun dan canja masa amma ba kudin sai ga ta kasa don akwai wata ma yanzu ma ta bi wani gai ta yi aure shi yana da kudi da amma yanzu kudin kaman ya dan janye ba zai yi hakuri ba ta bar shi ta dawo yanga irin matan nan waɗansu suna bin kudi ne ba soyayya ba
na ga fa Amina kina dan rawar sau kanki fa.
Ah, amma na san zaka ce musamman na dauko waka na dan ta
cikin. Ah, to ai shine. Mallam Fes kana gane take ta wani rawar sai hakuri.
Shine ba an ce dai saurayin da bai sana'a ya zama
su. Ya zama su
ne hakuri.
To,
amma fa yanzu samari sun dage fa.
Sun dage.
Yi ga noma ga
kiwo.
Yawa ga kiwo duka sun dage ana ta tayi ana.
Amma kuma Alhaji Mallam Fes an ce fa har yanzu akwai masu sa wannan wandan nan da ake ce mishi.
Pantalo eh.
Eh, wizi ne ake ce mu wannan.
Ko me suke wannan?
Eh, me suke wannan?
To sun ji abin da dai suka tattauna akai da Aisha Ma'azu. Kaga akwai wato Maryam take wacce tayi magana tace gwamnati ya kamata su ba suna tallafawa. To ya kuka ga ya kamata ana makaranta kyauta. Gida kyauta
to wato ko ba a yi makaranta kyauta gida kyauta ba idan ka dauki tsarin da ake da shi a kasashen da suka ci gaba wanda za a iya a ba ma dalibi wannan bashin da zai je karatu to kin ga wannan zai taimaka matuƙa duk da yanzu ana bada wannan tallafi wanda gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi da na tarayya ke bada amma har yanzu dai bai isa
wato gwamnati dai ba su tsira ba a komai ma dole ne sai sun taka rawa har zamantakewa aure
kware da
gaske to ni na ganin ai gwamnati tana iya kokarinta sai dai an ce dambu in yayi yawa baya
jimmai
lallai
tana gwamnati tana kokarin a samar da gidaje ana bada tallafin karatun to amma kuma abin kamar yayi gwamnati nauyi ya kamata al'umma
suma
da kuma masu hannu da shuni sai sun ƙara
ce makawa
ai kowa da kowa aka ce al'umma a ni dai al'umma da ce kowa sai ya bada gudunmuwarsa musamman masu kuɗi ya kamata su kokari su ƙara irin
kyauta
taimako da suke yi a harkar ilimi
saboda
to muna jin ki goro
muna magana masu kuɗi masu hannu da shuni kun san mawaƙi nan na Amurka nan Cardi B
to eh wannan shahararren
ziyara garin Lagos a Nigeria ko
kwanan nan muna magana masu kuɗi da suke so ya kamata su ma su ringa ba da nasu gudunmuwa kun san cewa ta nemi a ba ta takardun zaman wato kasar mu ta Nigeria
to me zaki ha
wato tana so ta zama ɗan Nigeria kenan
wato tana so ta zama ɗan Nigeria
to ga ta kuma ba Amerika
eh ka taba Amerika mu muna gudu mu zo kasar tura ita kuma kaga can take zuwa take so ta nemi mafaka
to kaga wannan Mallam Fes yana nuna maka cewar lalle Najeriya tana da waɗansu abubuwa ko in ce kasashen mu na Afirka suna da wani arziki wanda mu ko in ce al'umman kasashen da ba ma amfani da su
a muna yi da farin jini Mallam Yusuf sannan kuma mun iya abun ban dariya in ka duba shafukan mu na sada zumunta ka san a Twitter dai ta bayyana cewa tana son wato citizenship na Najeriya sai aka zo aka fara muhawara wata wai mai suna Tosin cewa tayi muna nan muna jiran ki masoyiya sai wani mai suna Ai Lukani Allah sa na faɗi sunan shi daidai yace to in ga mata butun boko haram ko ku za ku ga mata tunda ta ce tana so ta gudo ne saboda
rashin zaman lafiya a kasa
tsakanin Amurka da Iran
amma kuma shi ya manta cewa yanzu an dan samu lafawar abin sosai
a Najeriya
ya irin kokarin da gwamnati take yi an samu saukin abin sosai
to sai wani yake ce wani dan gane yake cewa lalle wato ta zabi Najeriya dake da Boko Haram akan Ghana
to wannan kuma baba makeri
na ne kuma Ghana wani mai suna Angel yace a wannan kauyen nan naku Ghana sai wani mai suna Emmanuel yace a ai wato Ghana anguwa ce amma kasa bace I like $1 million deals with my pen I like those Balenciaga the ones that look like socks I like going to the Tula I put rocks all in my watch I like texts from my exes when they want a second chance I like proving it's wrong I do what they say I can they call me Cardi Cardi banging body spicy mommy hot tamale hotter than a Molly, Bert, go, fuck, worry. Hop up the stoop, jump in the coop. Hit dip on top of the roof. Flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a lamb. So that sorry, though. Got my coins like Mario. To lallai wannan ita ce waka ta kenan Cardi B kenan muna jira ta rera mu Najeriya waka to za ta zo ta shiga sahun su wato magajiya dan batta kenan
to da fatan za ku koya mata Hausa dai ko
ya kamata
ke zamu wakilta ki koya mata Hausa
kuma da kabila za ta shiga ko ina ne zai zama local government
din ta wace indijen wata karamar hukuma za a bata
to ni ina ganin zamu bata na jahar maybe jahar da tafi kowace al'umma ko
Kano kenan.
A to ni dai ban ce ba dai.
To
zama ai municipal.
Yan Nasarawa ce kenan.
A to ni dai abin da nace kenan.
A to amma ni na bi tunanin kila tace ta fi son ta zauna a birnin tarayya Abuja.
To birnin tarayya ai ba jaha bace, jaha da ya kamata ta yi.
Eh to ai to kaga sai a ce ta fito daga karamar hukumar birnin tarayya.
To yanzu ina gani za su zo ta shiga sahun su Barmani Coge su magajiya dan batta muna magana magajiya dan batta kuna sane cewa Jafar akwai wani wato
asusu ba da naga suna ana tallafawa kwarai da gaske kuma gaskiya mutane sun yi hobbasa da fatan za a ci gaba da wannan aiki gaskiya wannan aiki da yi ba karamin abu bane ba saboda tana buƙatar taimako sosai kuma ina jin ban sani ba ko har yanzu ma asusun abu da yake na gadi kamar sun ce zai kai kuzo a cikin watan nan dai
to kuma idan baka manta ba a shekarun baya ita wannan mawakiya ta yi wata waka wadda take mai so sarai wanda take waka akan alheri to kuma yau ga alherin kaga ya bita
gaskiya ne
alheri
ta ci riban alheri
ba ki jabin da tace ba a wakan tace ita ba ta manta alheri
gashi nan kuwa
to kuma gashi alheri ya biyo ta
haka to ka gani sun tara mata ina ka an ce kamar miliyan 5 kenan ba
sama ma da haka
aka tara mata miliyan 5 a ciki suka zauna suka yi tsari inda za a ringa bata kudi kowanne wata kuma a cikin haka aka samar da kudin da za a wato
dawainiyar jikokinta eh da take makaranta
da na gama har kayan abinci suka fara siya tukunna suka kai mata
to amma kuma abun so sarai a cikin dugo inda suka bada gudunmu wannan han ce wai ba su wuce samun mata guda hudu ba ko biyar da suka bada wannan gudunmu kaga abu ne wanda ya kamata a ce mata ma
gaskiya mata ya kamata dai gashi dai kun ce
tashi tsaye
duk abinda namiji mace ma za ta yi sama da haka to Amina ya kamata ku sake zaburowa kuma idan ana bada taimako ko kuma
ba ya ba maganar daukan haƙi kuka san halin da mata ke fama da shi
ai mata sun kuma za ku kifa
akwai mata masu arziki
yanzu mata masu arziki amma kuma akwai hanyoyin samun lada da yawa akwai hanyoyin taimakawa al'umma da yawa amma dai kowa ne ya kamata a ce ya taimaka ya bada gudunmuwa kuma ni abin da ya fi burge ni ma a cikin wannan tsarin shine komai a zahiri yana nan idan ka je ka duba da adadin kuɗin da kowa ya bada yana nan an bayyana komai da komai yana nan
kwatta hilla
to insha Allah za mu tattauna akan wannan batu juma'a mai zuwa ba wannan juma'a ba wannan juma'an za mu kammala wato abinda muka tattaunawa da muka fara na daular Usmaniya amma juma'a mai zuwa insha Allah za mu ji batun
wato kina wa masu sauraro albishir kenan su saurara kenan
kana ganin Cardi B za ta dace da Shantu? Kuna ganin wato
irin waƙoƙin
da take mana, kuna ganin za ta dace da
amma kamar waƙoƙin ta sun da na kidan da na ji yafi daidai da na ƙwaryan nan na Bar Mana Cogi.
Ya kamata dai ta zo ta shiga son su dai.
To lallai.
Sannan kuma sai muka ji wani labari kuma a jihar Kano, inda wata mata ta tura kishiyarta da dan jaririn shekara ɗaya da rabi cikin rijiya.
Ya kuke
ganin wannan batu.
Ko me ke janyo irin wannan ne ana alakanta abin da irin tsananin kishi. To amma wannan wani irin kishi ne.
Gaskiya.
Shi ma yana cikin batutuwan da za mu taɓo. Insha Allah a cikin wannan shekara. Sannan kuma an ce wai wato rahotanni na nuna cewa 27 ga wannan watan Janairun ne za a yanke wa Maryam Sanda
hukunci.
To abubuwa da yawa dai suna ta faruwa.
Kwarai.
Akan mata. To me zafi haka ne?
Akan mata a ce wannan ta cika mijinta wuka, wancan ta zuba mata guba a cikin abin nan. Kun gane like lamarin dai ga sunan ne.
Amma ba Amina ya kamata su ma mazan fa su dinga bincika kawunan su. Me suke yi?
Me kuke yi?
To.
Me kuke yi?
To me suke yi dai? Ai duka je gaba.
To me muke yi na yadda?
To sannan kuma ga jaridar Daily Trust nan wato
Okay, kina maganar Daily Trust ta Najeriya kenan. To
ai
baya ga ma Daily Trust din kin ga in kika duba zaki ga jaridu da dama sun da dauki labarurka da dama da suka shafi abubuwa da dama na rayuwa yau da kullun. Akwai wani ma bincike da naga yayi magana akan yadda zamantakewa tsakanin maza da mata yake, wanda zaki ga cewar wai namiji baya yawai maza ba sa yawai ta ce ma matan su ku yi hakuri, sai dai wai mata ne a koda yaushe ke ce ma mazajen su ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri.
To Yusuf da Hafiz, ina so in tambaye ku, me yasa kullum mu ne muke cikin ba da hakuri idan an je sulhun aure a ce ke dai ki bashi hakuri?
To akasari dai mutane zaki ga kamar a zamantakewa na mata da miji, zaki ga haƙi na wanda yake kula da gida kamar shugaba an ta'allaka shi akan namiji ne, ita kuma mace ita take binsa. To dan haka kin ga mafi akasarin lokuta shi wanda yake shugaba yakan bada umarni, idan ya bada umarni kuma idan ba a yi ba kin ga wanda yake bibiya dole ya bada hakuri idan yayi laifi.
To kuma wani abu da ƙari ma Amina, idan kika duba zaki ga cewar gaskiya ne za a iya kamar yadda wannan wayansu bincike ko masu masana ke fayyace cewar akan samu mata sukan fi bada hakuri. To amma fa har yanzu fa su kansu mazan ya kamata a ce idan matarka tayi maka abu kai mata laifi kuma ka gane kai mata ba daidai ba,
yauwa
ya kamata ka ce mata ki hakuri, ba kullun ita ta dinga ce maka kai hakuri ba.
Duk dai waɗannan batutuwan na cikin abubuwan da zamu tabo a cikin wannan shekara ta 2020. Ayo da gobe masu sauraro sai su ci gaba da kasancewa da mu domin jin waɗannan abu.
To amma wai Amina ina Madina yau ban ganta ba.
Madina ba ta da lafiya.
To ba ta jin daɗi. Allah ya ba ta lafiya.
Allah ya ba ta lafiya.
Amin.
Ma ba a kwatance da mataci mai yawan tunani ke zance na azanci, shi masoyi kun mai soni bai matanci dindini da ke rigar kauna maka sanya.
Nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau, yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu taya wacce ta daidaita mana sauti na Shwan, tare da abokan aiki na da suka taya ni gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande,
Muhammad Hafiz Baballe,
da wato ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya.